This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 20 26 31 42 da kuma mita 61 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a Jamhuriyar Niger a gidajen rediyon amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma a kama mu a duk lokacin da ake bukata akan yanar gizo wato internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Mai sauraro assalamu alaikum, Usman Kabara ne tare da Mahmud Lala a wannan dare na Juma'a. Muna fatan kun gune lafiya. Shin wani mutane aka yanka ne a takumta jihar Taraba, kuma yaya abin ya faru?
Rahotanni da ke fitowa daga yankin karamar hukumar Takum da ke jihar Taraba sun bayyana cewa mutane 15 ne, wasu da ba a san ko su wane ne ba, suka yanka har lahira.
To haka sai kuma mu ce ai mana afuwa da dan tangardar na'ura da aka samu. Ina maganar kau da cutar mura tsuntsaye da aka samu matsalar ta a kwanakin baya a jihar Kano. Shin menene amfanin yakar cutar?
Muna yi ne domin a samu abinci. Yanzu in kajin suka mutu, to ina abincin? Daya kenan. Na biyu shine kuma cutar ma tana same dan Adam.
To haka kuma za ku ji yadda matsalar man fetur ta hana Lagos rawar gaban hantsi. Kar ku manta, yau za ku bugo mana waya ne ku bayyana mana dukkanin ra'ayoyinku kamar yadda aka saba, amma duk sai bayan labarin duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Burtaniya David Cameron ya ce zai kafa sabuwar gwamnati bayan nasarar jam'iyyarsa ta masu ra'ayin mazan jiya ko kuma Conservative Party a Turance, wadda ta samu nasarar lashe mafi yawancin kujerun 'yan majalisa duk da cewa ta gomashin ra'ayin jama'a kafin zaben ya nuna cewa ana kunnen doki. Mr. Cameron zai sake rike kujerar Prime Minister a wani sabon wa'adi na tsawon shekaru 5, kuma jam'iyyarsa ta samu ra'ayin wato ta masu ra'ayin mazan jiya za ta kwashe kujeru sama da 326 a cikin kujeru 650 na majalisar kasar. Sakamakon zaben dai ya sa shugabannin jam'iyyun adawa sun yi murabus cikin su, hadda Ed Miliband na jam'iyyar Labour wadda ta zo na biyu a wannan zabe. Da yake magana bayan wata ziyara da ya kai wato a lokacin da ya kai ma Sarauniya Ingila Elizabeth a wato ziyara a fadarta da ke Buckingham, Mr. Cameron ya sha alwashin gudanar da shugabanci ga kasa daya daula daya, kuma ya alƙawarin goyon bayan wani kuduri da zai kyale Burtaniya ta ci gaba da kasancewa a cikin kungiyar kasuwanci da cinikayya ta tarayyar Turai. Ana kyautu da zaton nan da shekaru biyu jama'ar Burtaniya za su bayyana ra'ayinsu game da wannan kuduri. Sai dai mamakin da aka yi shine na irin rawar da jam'iyyar Scottish ta taka, inda ta samu ƙarin adadin kujeru. Jam'iyyar da ke gwagwarmayar neman wa Scotland 'yancin gashin kanta ta samu kujeru sama da 50 a majalisar, kuma ta yi wa jam'iyyar Labour gagarumin kai, lamarin da ya sa Scotland din ta zama ba ta da jam'iyyar adawa mai ƙarfi.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ta karɓi dala Amurka miliyan 22 kacal daga cikin dala Amurka miliyan 415 da ta ce tana bukata domin ayyukan gaggawa bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.8 ta afkawa mutanen ƙasar Nepal. Babban jami'in majalisar a Nepal, wato jami'i Malgodri, ya ce ana bukatar a rubanya gudunmuwar da ake baiwa ƙasar Nepal domin gudanar da ayyukan gaggawa. McGoldrick ya ƙara da cewa ma'aikatan agaji na aiki ba dare ba rana domin ganin jama'a sun sami wajen fakewa, musamman waɗanda suka rasa muhallansu, kuma ana bukatar samar da ƙarin agaji kafin lokacin damuna ya karato. Ana dai fara ruwan sama mai da iska mai ƙarfi a kowace shekara a ƙasar ta Nepal daga watan Yuni, lamarin da yake jawo ambaliyar dusar kankara da kuma ambaliyar ruwa. Sama da mutane 7,800 suka rasa rayukansu daga girgizar ƙasar da ta faru a ranar 25 ga watan na Afrilu a can Nepal din.
Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ana ci gaba da samun tashin hankula jiya Alhamis a babban birnin ƙasar Burundi, yayin da babban jami'in ƙungiyar ƙasashen Afirka ya ce za a fuskanci babban ƙalubale wajen gudanar da zaɓe a watan da ke tafe. Tun bayan bayyana aniyar shugaba Pierre Nkurunziza na tsayawa takarar shugaban ƙasa a karo na uku, Burundi ta ci gaba da ganin tashin hankula da zanga-zanga. inda masu adawa ke cewa wannan kuduri ya saba kundin tsarin mulkin kasar. Shedu da kungiyar bada agaji ta Red Cross sun bayyana cewa mutane uku ne suka rasa rayukansu a rangamar daban-daban da aka yi a kusa da babban birnin kasar wato Bujumbura. A wani karo ma masu goyon bayan shugaba sun jefa masu adawa wato makaman gurneti har mutane biyu suka mutu sannan wasu kuma wato suka samu raunuka. A wani hari na daban masu zanga-zanga sun kone wani mutum kurmus wanda suke zargi dan jam'iyyar da ke mulkin kasar ne. A halin yanzu akalla mutane 13 ne suka rasa rayukansu tun bayan fara zanga-zanga ranar 26 ga watan Afrilu, wato ranar da Mr. Nkurunziza ya bayyana cewa zai tsaya takara a zabe mai zuwa. Sai dai shugaban ya dauki alƙawarin yana mai cewa idan har aka sake zabar sa zai wato ba zai sake tsayawa takara a nan gaba ba.
To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara da jihar Taraba inda wakilin muryar Amurka Sunusi Adamu ya fada mana cewa rahoto ya nuna an yi wasu mutane guda 15 yankan rago a garin Takum. Ga wakilin namu na bangaren Taraba da Adamawa.
Rahotanni da ke fitowa daga yankin karamar hukumar Takum da ke jihar Taraba sun bayyana cewa mutane 15 ne, wasu da ba a san ko su wane ne ba, suka yanka har lahira a garin Tumfu. Benjamin Bako, wani mazauni garin Takum, ya shaida min ta wayar talho cewa gawawwakin mutanen 15 da aka yanka suna nan a yashe a ɗakin ajiyar gawawwaki.
Yau nan da safe nan na maka magana na yanzu haka na ta masu yankan itace irin yan timba na daga Nasarawa, akwai hasaha a cikinsu, akwai yamurai, akwai sukuna a wani kauye kusa da Takum. Bayan sun tare su a wurin sun tare moto na irin budeden motoci a kure-kuren nan, an yanka kusan dukan fasinjan ciki.
Menene sunan wannan kauyen?
Sunan kauyen Tampo, kusan sati biyu kenan. Ana wani kishe-kishen da ba mu san manufarsa ba. Ran ladi nan na mata sun tashi za su je wani abun nan na coci taro. An kama su kusa-kusa da barakin soja na Takum an yanka duka.
Kamar mata nawa ne aka yanka?
Mata guda 5.
Shi ma sarkin fawar Takum, Alhaji Ali Sule Faki, ya ce kisan mai kan uwa da wabi wanda aka soma makonni biyu da suka gabata da ake ɗauki ɗaiɗai kan nan ya kazance ya zama na gama gari.
Yanzu wannan ba mu sani ba ko menene ya kawo wannan dalili na kashe-kashe. Ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan hanyar kashin bila da hanyar katsinka. A da gwamnati ta dauki mataki saboda kashe-kashe ne yawa. Mutum bai sai mun gaba kamar muna cikin kursu na Takum na fagon ne. Al'umman TV ne su ne suke aikata wannan abubuwa.
Kakakin hukumar rundunar 'yan sanda na jihar Taraba ya shaida min ta waya ba sanar da shi abinda ya auku a garin Takum da safiyar yau ba.
Oh, wannan labari dai ban da labari na, amma bare zan kira inji daga wurin shi DPO din sai nan ne. Labarin da nake shi shine da aka fara wannan kashe-kashe na Takum, mutum 11 ne wanda muke da labari a gefen Fulani da Tukute.
Ko da yake DSP Kwaji ya yi alƙawarin kira na bayan mintoci 10 idan har ya bincika lamarin, to amma hakan bai yiwu ba. Haka ma kokari da nayi amsa kira ta daga baya shi ma ya faskara. Kisan gillar da aka soma kamar makonni 2 da suka gabata mai kama da hare-hare na yan fashi da makami, ganin cewa suna diban ganima kafin ya rikide zuwa kan mai uwa da wabi. Kawo yanzu dai kimanin mutane 20 ne aka ce sun yi asarar rayukarsu sakamakon waɗannan kisan. Sanusi Adamu, muryar Amurka daga Yola, Nigeria.
To sai mu ce Allah ya kyauta. Yanzu kuma bari mu leka wurin wakilinmu na muryar Amurka din dai Muhammad Ibrahim Kwari da labarin inda ya jiwo mana shin ina maganar muryar tsuntsaye ta kwana ne wanda ta tabbala kwanakin baya ko kuma makonnin da suka wuce a jihar Kano.
Kimanin kaji miliyan guda aka kashe a kokarin da hukumomi suka yi na durkushe yaduwar cutar bayan da aka samu rahotannin barkewar ta a jihohi 18 na Najeriya. Annobar dai ta fi tsanani ne a jihar Kano inda aka yi asarar kaji fiye da 700. Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun ministan lamuran noma na kasar ta sha alwashin tallafawa masu kiwon kajin da annobar ta shafi gonakinsu, inda ta kiyasta ba da tallafin naira 1,300 ga kowace kaza guda ɗaya. Ya zuwa yanzu dai kaji 100 ne gwamnatin ta biya diyar su a matsayin kashin farko, kamar yadda Alhaji Adamu wani mai kiwon kaji a nan Kano ya shaida mun. Ita ma dai hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID a ƙarƙashin shirin ta na bunƙasa harkokin noma a Najeriya ta ba da horo ga ƙwararrun da ke aikin bincike da ba da kariyar yaduwar cutar. A yayin wani taro a nan Kano cikin watan Fabrairun da ya wuce, hukumar ta hallara masana da sauran masu ruwa da tsaki daga sassan Najeriya domin ƙara juna ilimi game da matakan daƙile yaduwar cutar ta masassarar tsuntsaye. Suleiman Sambo na ɗaya daga cikin jami'an hukumar ta USAID.
Kokari ake aga cewa wannan annobar tunda ta riga ta yi tasiri a nan, ake kokari aga cewa za a tsaye da ita kuma za a yi maganinta. Saboda jihar Kano a cikin kasho 100 kusan kashi 50 na matsalar da aka samu na wannan cutar a nan cikin jihar Kano take. Duk waɗannan kaga aka gayyata nan ƙwararru ne na bangaren dabbobi, cutukansu da sauransu. To so idan aka koya musu su sake samun wani sabon darasi a kai, yanda za su sake koya wasu na ƙasa da su kuma sake koya manoma yanda za a rage illata da bala'inta.
Baya ga batun diya, gwamnatin tarayyar Najeriya ta taka rawa ta wasu fuskoki daban game da wannan cuta. Dr. Ganiyu Abubakar shi ne daraktan kiwon lafiyar dabbobi a ma'aikatar gona ta tarayyar Najeriya.
Kasan muna yi ne domin a samu abinci. Yanzu in kajin suka mutu, to ina abincin ɗaya kenan. Na biyu shi ne kuma cutan ma tana same ɗan adam. Domin kada ta sami ɗan adam, ya kamata mu duba wannan bayan kuma cewa kuɗi ne aka yi batarwa.
Yanzu haka dai babu wani sabon rahoto dangane da wannan cuta ta masassarar tsuntsaye a nan Kano cikin fiye da makonni biyu da suka shuɗe. Sai dai a hannu guda kuma waɗanda wannan cuta ta ritsa da gonakinsu na ci gaba da dakon tallafin gwamnatin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Allah mahaliccin ɗan Adam ya tattara mu a duniya.
To matsalan man fetur kuma ta sa Lagos ta tsaya cak, wanda kuma hakan ya hana ta gaban hantsi, kamar yadda wakilinmu na Lagos wato ya gaya mana. Babangida Jibrin, gare ka.
Makonni kusan biyu kenan dai da aka fara fuskantar matsalar karancin man fetur a biranen Najeriya daban-daban. Wannan matsala dai ya haifar da durƙushewar harkokin kasuwanci da na zirga-zirgar jama'a, ci kuwa har da nan birnin Lagos. Bayan dogayen layukan ababen hawa a gidajen man fetur, matsalar ta kuma shafi sauka da tashin jiragen sama a filin jirgin sama mafi girma a Najeriya da yammacin Afirka, wato na Murtala Muhammad da ke nan birnin Ikeja. Kamfanonin jiragen sama da dama dai ko dai sun rage yawan jiragen da ke sauka da tashi, ko kuma sun soke zirga-zirgan ɗungurungun. Wannan wata mai jawabi ne na sauka da tashin jiragen sama a filin jirgin sama Murtala da ke nan Ikeja a Lagos. Malam Lawal Muhammad Sani na kamfanin Aero ya ce su ma a bangarorinsu sun rage sauka da tashin jiragen sama kamar dai sauran kamfanoni domin rage hasara, ko kuma maidawa fasinjoji kuɗaɗensu da suka sayi tikiti.
Eh, to dai ki kasan harka na kasuwanci irin wa'annan na sufuri, dole ba za ka ce za ka ƙi ba, kuma duk inda kake jin za ka samu labarin samun wannan za ka je nemansa. Mukan fita makwabtan ƙasashe nan na kusa da mu, ko dai Ghana ko nan Kwatano, don mu je mu nemi man fetur ɗin, kuma na sayan sa ma dai da tsada, amma don dai mu samu harkokin namu su ci gaba da tafiya.
To koya wannan karancin man fetur ɗin ya shafi masu harkoki na kasuwanci a cikin gari, musamman ma da zirga-zirgar ababen hawa na haya. Malam Isa Mani wani mai sana'ar okada ne a birnin na Lagos.
A gaskiya muna fama da matsala mai matuƙa, saboda ta kai yanzu ina da wanda ya je gidan mai tun daga karfe 9 na safe bai samu ba, sai yanzu ya dawo bayan karfe 2:30.
Kamar nawa to ake saida muku man fetur din a gidajen mai?
A gaskiya a gidajen mai suna saida matsayin naira 87.
To amma abun buruto fa ko waje?
Abun buruto suna saida public liter matsayin 1215.
Jama'a dai sun dora laifin matsalar karancin man fetur din ne akan ƴaƴan kungiyar dalalan man fetur ta ƙasa da suka dage cewa sai gwamnatin shugaba Goodluck Ebele Jonathan mai barin garuru ta biya su wasu makudan biliyoyin naira a matsayin bashi da suke binta. To sai dai kuma a tabakin daya daga cikin mambobin wannan kungiya Alhaji Abubakar Muhammad ya shaida mani ta wayar salula cewa suna bin haƙoƙin su ne amma ba ta wata manufa ba ta daban.
Kasan shi man jirgin sama na kanazir ne, bambanci kaɗan ne. Kana da man jirgin sama aka yi amfani da shi da kanazir, bambanci kaɗan ne. To anya ake yin su a matatun mai ne, to matatun man nan bai an kashe su. Dole da matatun man nan da Buhari ta tafi ya gina su ana karazu oil din nan. Har waje za mu kai? Sau da ka kanazir nan da wanda jirgin sama yake yi, to ba a tace shi, sai an kawo shi daga waje.
Yanzu dai a yayin da ya rage makonni uku a kafa sabuwar gwamnati a kasar, abin jira a gani shine yadda gwamnati mai barin gado za ta magance matsalar, musamman idan aka yi la'akari da badakalar da ke tattare da ma'aikatan man fetur ɗin kasar na NNPC da kuma kalaman sabon shugaban kasa mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari na gudanar da bincike na wakacika tashin da aka yi na cinikin man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Goodluck Ebele Jonathan mai barin gado. Ko da yake dai gwamnatin ta musanta cewa ta yi wani abin da ya saba wa hankali. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos, Nigeria.
To Babangida, muna godiya da wannan rahoto naka. Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan cikin birnin Washington DC a Juma'a babbar rana. Lambar da za a kira mu a yau ita ce alamar tarawa a sa 1 sai 2 0 2 2 0 5 2 6 5 5 sai a yi shirin kiran namu. Hello, assalamu alaikum.
Hello, assalamu alaikum.
Yawwa, to na Kaduna wane ne?
To Malam Usman Kabara, kana magana da Akarami daga Shagga Abubakar Mamudu Buma ke Kaduna nan Najeriya.
Akarami, mutanen Kaduna, ina gajiya.
To wallahi alhamdulillah, ya aiki a kwana biyu.
Lafiya lau. To menene ra'ayin Akarami a yau?
To ni ra'ayina shine dangane da gwamnatin tarayya da take jan kunnan cewa kada maigida da Muhammadu Buhari har mulki kada soke wutar lantarki ne ba ta ƙasa. To shi ko kuma soke cinikin da aka yi, to Allah shi ne ke kira da Allah nan mu cikin su din, ko kuma bayanin zai bana yayin da ya karbi nefa din nan da Allah nan mu da taimake mai soke wannan cinikin, kuma wannan cinikin azalince mu wallahi, muna shin azaba ba wuta, na ganin haka gida ba wuta, ga zafi, ka gani ba gankara ba cajin waya, wai ba irin da sun yi da sun sai wutan nan sun karkasa su kuce garin gidansu.
To muna godiya Akarami da ra'ayinka, sai kuma mu tafi Niger. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To wane ne? Lafiya. Lau wake magana.
Umma mala alina daga dogon nuta a cikin jamhuriyar Niger.
To mala Ali, menene ra'ayinka a yau?
Umma mala Ali daga dogon nuta a cikin jamhuriyar Niger.
To menene yawa?
Lalle zan ba Buhari shawara. Shawara zan ba Buhari. Ya Allah ya yarda nan da sarki uku zai hawan shugabancin ƙasa na Najeriya. Ya kamata shi hankali da wannan ɗan karɓa-karɓa. Waɗanda ke zukuwa su sheƙo sun shi an ce Buhari ta miko su taso su maido. To Buhari fa mutum na da ƙinkaye. Ya kamata shi la'akari da wanda sun kusa nan a san wanda ƙararre na sa aikin shi ba mai hannu da gara ba.
To muna godiya da ra'ayinka, sai kuma mu tafi jihar Kano. Wake magana daga Kano.
Awali Nura ne daga Kano.
To Malam Awali, menene ra'ayinka yau Juma'a?
Ni dai ra'ayina na ba Janar Muhammadu Buhari shawara a gaskiya ya kula a kanan nan namu, dai akwai wayansu wanda dai sun biyo ne dai rigarsa dai sun ci alfarma, amma ya duba da kyau don Allah ya fitar da mu daga cikin kangin da muke ciki a jihar Kano.
To muna godiya da
Allah kuma ya masa jagora a kan mulkinsa. Allah ya ba shi ikon tabbatar da shi lafiya.
To yanzu kuma mun gode, bari mu tafi Yobe. Hello?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Wane ne Ayubi?
Musa Modu da yawa daga jihar Yobe.
To Musa ko?
Musa Modu da yawa daga jihar Yobe a Buramari ba.
To Malam Musa, menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina akan Buhari, duk wanda ya samu da cin hanci da rufewa
da Allah muna so a kwato muna haƙƙin mu a wajen su alamanni da suka danne mana haƙƙin mu. Muna roƙon Allah muna sake addu'a kuma da Allah ya yi mana kadun haƙƙin mu wanda su gabanin suka danne mana haƙƙin su zalimi. Allah ya ba Abu Adeyi nasara da ci gaban Najeriya gaba ɗaya.
To muna godiya. Sai an jima bari mu je Lagos. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To wani malami ne muke tare da shi a Lagos? Salama
Chairman Alhaji Usman Sani na Hausa.
To ta kwarana me ra'ayinka?
To abinda an ra'ayi na gaskiya shugaba kasa mai zuwa insha Allah ya bincike game da badakalan man fetur din da ake ciki.
To muna
da mi saboda ƴan Najeriya shi dai talakawan Najeriya na zabe shi. Kuma su zai wa aiki saboda haka gari ya ji kunya ya yi tsaye ya binciki waɗanda na yi matakala game da kudin man fetur din Najeriya.
To muna godiya Alhaji Usman, bari mu tafi Kaduna. Assalamu alaikum, mun dawo Kaduna, wane ne?
Ibrahim Alarama Rigacikun ne, Malam Kabara.
To mutanen Rigacikun, menene ra'ayinka a yau Alarama?
Ra'ayina a yau shi ne wannan canji da muka samu, ina kira ga Janar Muhammadu Buhari ya kuma yi da hankali a kan abubuwan da suka fi damun talakawa a magance su. Harkar tsaron nan gaskiya ya damu jama'a, ya kamata a ce talaka zai je gona hankalin shi a tashe, zai je makaranta hankalin shi a tashe. To Janar Muhammadu Buhari ya kokari ya kawar da wannan matsalar. Sannan kuma ga matsala ta tsadar rayuwa wanda farashin man nan shi ke haddasa irin wannan tsadar rayuwa. Jiyar Muhammadu Buhari kokari ya gyara man fetur, tunda mun sani cewa ya rike ministan man fetur, ya san wannan ma'aikatan, kuma shi ya kafa rufanari da dama har da ma na nan jihar Kaduna. Ta yi kokari ya ga ya magance wannan matsalan domin yana haddasa hauhawan farashi. Sannan kuma bangaren wutar lantarkin nan shi ma.
To muna godiya Alarama, bari mu tafi wake magana. Hello, daga Naija wane ne? Mun rasa Hadija sai Naija. Wane ne a Naija? Hello? To, Malam Idi. Hello? Kana jin mu?
Ina jin.
Yawwa, to mene ne ra'ayinka?
Ra'ayina a yanzu ne a kan magana da.
Muna jin ka. To, ina ga layin shi yana masa tutsu. Bari mu je ga Taraba. Hello, na Taraba waye?
Salamu. Dauda ne daga Taraba.
To, alaikum salam. Soja kace?
Dauda, Dauda.
Dauda, to, Dauda, muna jin ka, menene ra'ayinka a yau Juma'a?
Ra'ayina shi ne Janar Muhammadu Buhari, Allah ya tsaya shiriko. Amma babban abu da zai yi, zai yi binciki waɗanda suka fata kala da kuɗaɗen gwamnatin nan, ta bai bar su.
To muna godiya daga Taraba, bari mu tafi Neja saboda lokaci. Hello, wane ne a Neja?
Sergeant Suleiman ne ke kira daga Neja.
To Sergeant Suleiman, menene ra'ayinka yau?
Don Allah da Annabi Buhari ya kofarta, don Allah ya bincike bayan Allah nan, don saboda barnan da suka yi abun yayyawa. Kada kuskura a tsale su, da aka tsale su gwamnati mai zuwa kuma gaba, wallahi in wasu ba su gani ba. Kuma su babu gani ba kawai ba abin da Buhari ya mutu, wallahi zuwa can gaba za a yi fi da haka. Amma ya kokarta ya bincike sosai.
To muna godiya sosai Sergeant Suleiman. Bari mu tafi Ibadan. Wane ne a Ibadan?
Musa Babayar ne, mazaunin Ibadan.
To Musa, muna sauraron ka, menene ra'ayinka?
Har ga Allah Buhari, ina kyau, ina masa murna, kyakkyawan murna, ina masa murna, yadda yadda ba ta mani. Saboda har ga Allah, dukkan wanda suka zaci kudin nan dan Allah Buhari ya taimaka ya kwato mana haƙƙin mu, saboda mu dai sanatoci da ƴan majalisu duka musu haƙƙin da suke mana ba na Najeriya ba sa mana haƙƙi har.
To muna godiya Malam Musa. So bari mu tafi Gombe. Sai Gombe, Gombe wake magana?
Kana magana da Awal Bonanza daga tsohuwar kasuwar Gombe.
To Awal Bonanza, yi mana Bonanza ra'ayinka.
Ni ma ra'ayina dai shi ne akan wanda ya faɗa akan ɗan Naija nan ne. Lallai Buhari ganin ya hanzarta mutanen nan ya kama sosai. Duka suna nan ɗaɗɗaɗɗe, mu ma za mu ba da gudunmawa haka yi.
To muna godiya da ra'ayinka. Bari mu tafi Kontagora. Hello, wane ne a Kontagora?
Malam Usman, kana magana da injiniya mai gero makeri duru Kontagora.
To injiniya, barka da warhaka.
Allah kai maka barka. Ina fata general fatan alheri. Allah ya taimake ki, Allah ya saki dogon rai. Sannan muna kai kokin mu ƴan Najeriya. Allah sakin fundin ga sojoji duk Allah ya kire mu da shi ba da unwani wan ba mu ga alherin da ya kawo ba. Wanda bayan Allah da yake yi.
To muna godiya engineer daga Kwanto Gora. To bari mu tafi kiran mu na ƙarshe zuwa Kwara. Wane ne a Kwara? Hello?
Name Blouse kala kala ni sifa Kwara daga Kwara a Nigeria.
Menene sunan me Blouse?
Ina kira daga da shugaban kasa zuwa gwamnati duka shugabanni da an aka zaba. Allah da fi adalci ga wanda ya kamata haka kuma kada ku taba jama'a wanda ya zama zabe su ba. Sai mun ga gwamnati ya ce zai taba musamman ma wanda ba su yi jam'iyya ce ba. To muna so su rike su da hannu biyu kowa da wanda zabe su da wanda bai zabe su ba. To Allah su kace su da hannu guda.
To muna godiya. To muna godiya mai Blouse daga Kwara, sai Allah ya kai mu wani lokaci. To abubuwan da ko kuma ince wayoyin da zamu iya dauka kenan a yanzu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka dake bayyana manufofin gwamnatin kasar. A rantsar da shugaban kasar Togo Frog Nasimbe a wa'adi na uku bayan da ya samu nasara a zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar 25 ga watan Afrilu. Kotun kundin tsarin mulkin kasar ta tabbatar da sanarwar da hukumar zaben kasar ta yi na cewa shugaban na Togo ya samu kashi 59 a cikin 100 na kuri'u ko kuma fiye da kuri'u miliyan 1.2 da aka kada, wanda hakan ya zarta kashi 35 na kuri'un da abokin adawarsa Pierre Fabre ya samu. Duk da cewa babbar jam'iyyar adawar kasar ta nuna korafinta kan yadda aka yi kidayar kuri'un, sannan kungiyoyin fararen hula su ma suka nuna damuwarsu kan matakan da aka bi waɗanda suka kai ga zaben. Masu sa ido na ƙasa da ƙasa, ciki har da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS da kungiyar tarayyar Afirka ta AU da cibiyar nan mai lura da al'amuran siyasa mai suna Gori duk sun ce zaben sahihi ne. Haka kuma Mr. Fabre tare da sauran bangarorin 'yan adawa duk sun amince da shan kayi, wanda hakan ya sa ƙasar ta Togo ta kauce wa faɗawa rikicin siyasa kamar irin wanda aka gani a shekarar 2005 wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane. Amurka na taya mutanen ƙasar Togo murna da suka samu aiwatar da damar da demokuraɗiyya ta ba su, kuma a shirye muke mu ci gaba da yin aiki tare da shugaba Nasimbe domin mu ƙarfafa demokuraɗiyya tare da samarwa mutanen ƙasar makoma mai kyau. Sharhin muryar Amurka kenan da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
To ai Mahmud ba za mu barka ba sai kuma ka ba mu takaitattun labarai.
To Usman, Prime Minister Burtaniya David Cameron ya ce zai kafa sabuwar gwamnati bayan nasarar da jam'iyyarsa ta samu wato mai ra'ayin mazanjiya ta Conservative wadda ta samu nasarar lashe mafi yawancin kujerun 'yan majalisa, duk da cewa tagomashin ra'ayin jama'a kafin zaben ya nuna cewa ana kunnen doki. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa ta karɓi dala miliyan 22 kacal a cikin dala miliyan 415 da ta ce tana bukata domin ayyukan gaggawa bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin awo 7.8 da ta afkawa ƙasar Nepal. Babban jami'in majalisar a Nepal, Jamie McGoldrick, ya ce ana bukatar a rubanye gudunmawar da ake baiwa ƙasar ta Nepal domin gudanar da ayyukan gaggawa. Mr. Goldrick ya kara da cewa ma'aikatan agaji na ci gaba da aiki ba dareba ba rana domin ganin jama'a sun samu wajen mafaka kenan. Ana ci gaba da samun tashin hankula jiya Alhamis a babban birnin ƙasar Burundi, yayin da babban jami'in kungiyar ƙasashen Afirka ya ce za a fuskanci babban kalubale wajen gudanar da zaɓe a watan da ke tafi.
To muna godiya Mahmud, sai kuma in ce a nan shirin dare ya kammala, amma kafin in sallama da ku gaba ɗaya godiya ga ita wadda ta bada umarnin shirin wato Julie Gresham da kuma shi Mahmud da ya taya ni gabatarwa. Jarmai Ibrahim shi ne ya taya ni ɗaukar wayoyi, sai kuma injiniyar mu na yau wato Sulaiman Tarawali. Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bissalam. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.